This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu haron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad Dalon. Kuma masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu haure, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku yi cewa wasu bayan Allah da harin bom ya rutsa da su wani lokaci can baya a birnin Kano. Sun ne mai martaba sarki ya sa baki cikin batun taimakon da aka yi musu alkawari. Sai batun 71 ɗan mukamman da aka yi a Najeriya. Kana akwai batun 'yan matan ciba waɗanda yau sun cika kwanaki 500 cur ba san inda suke ba. Kuma akan wannan batu ne muke son ku kira mu domin bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ana abin da ya dace domin gano waɗannan yaran? Lambar mu dai tana nan kamar haka: 2022 2025 2655. Ha kuma muna da labarin wasanni a takaice, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, barkanku da wuni. A yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wasu sababbin naɗe-naɗe na ƙusoshin gwamnatin shi da suka haɗa da sabon sakataren gwamnatin tarayya da sabon shugaban ma'aikatar fadar ASROC da kuma sabon shugaban hukumar kwastam ta ƙasar. Za ku ji sunayen waɗanda aka naɗa ɗin da kuma mukamman da aka bayar kowannensu bayan kun gama jin labaran nan. A wani sashe na duniya kuma an ce an samu gawawwakin mutane aƙalla 50 da ake kyautata zaton ƴancin rani ne a cikin wata motar ɗaukan kaya a ƙasar Austria a daidai lokacin da shugabannin nahiyar Balkan suke haɗuwa a birnin Vienna, Austria ɗin domin zantawa akan hanyoyin shawo kan yawan 'yan gudun hijira, musamman ƴancin rani da ke ƙoƙarin zuwa ƙasashen Turai ɗin domin neman matsuguni. Wani jami'in gwamnatin Austria ya tabbatar da cewa lalle kam an ga motar da gawawwakin a kan wata babbar hanya can kusa da wani gari da ake kira Pandorf. To amma dai ba iya ce ga takamaimiyar jimillar yawan gawawwakin da ke cikin wannan motar ba. Duk da haka, shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel, wacce tana ɗaya daga cikin shugabannin Turan da ke halarta shi wannan taron da ake a can Vienna, ta ce gano waɗannan gawawwakin kamar wani jan kunne ne a gunsu ƙasashen na Turai, na cewa lalle dole su tashi tsaye su tunkari wannan matsala ta ƴancin rani. Ƙasashen da ƴancin ranin suka fi aunawa, inda kuma suka fi yawa a halin yanzu, sun haɗa da Makedoniya da Serbia da Girka da Italiya da Jamus da kuma Austria.
Wasu tsoffin hafsan sojojin Amurka kamar su 200 da suka daɗe da yin ritaya daga aikin sun nemi majalisar dokokin Amurkan ɗin da ta yi watsi da yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar Iran, wacce suka ce ba za ta hana Iran ɗin samun sukunin ƙera makaman ƙare dangi na nukiliya ba. A cikin wasiƙar da suka aikawa manyan wato majalisun biyu na Amurka na dattawa da na wakilai, tsoffin hafsoshin sojan sun ce janye takunkumin da kuma buɗe wa Iran hanyar samun miliyoyin daloli a cikin shekaru goma masu zuwa ba abin alheri ba ne ga wurin Isra'ila da ƙasashen yankin Gabas ta Tsakiya. Wannan wasiƙar tasu tana fitowa ne kamar mako ɗaya bayan da wasu takwarorin hafsoshin soja 36 da suka yi ritaya suka aikata su wasiƙar ga majalisun dokokin suna bayyana goyon bayansu ga yarjejeniyar.
To jama'a, muna ba ku labaran nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutumin nan da ake zargi da cewa ya bindige wasu 'yan jaridun talabijin guda biyu na Amurka yayin da ake watsa hirar da suke kai tsaye a jiya, ya aika wata kafar labarai wani dogon bayani da ke da shafuka har 23 da ke ɗauke da wasu daga cikin dalilan da ya sa wannan harbin, inda a ciki yake ayyana kansa a matsayin cewa shi fa kamar wani bam ne da ke jiran ya fashe ko wani lokaci. Shi dai wannan mutumin mai suna Vesta Flanagan, wanda tsohon ma'aikacin wata tashar talabijin da ake kira WDBJ wacce take a jihar Virginia ce, kuma wanda ke aiki da su wanda ya kashin, ƙarshenta ya harba kansa shi ma ya mutu bayan da 'yan sanda suka biyo shi a guje cikin motoci zuwa wata hanya kusa da birnin nan na Washington DC. Ai, wata tashar talabijin ɗin ta nuna tarihin su mutanen biyun da aka kashin da suka haɗa da 'yar jarida Alison Parker da kuma ɗan kyamarar da ke ɗaukar mata hotuna, wato Adam Ward. A jiya ne dai shi Flanagan ɗin ya buɗe wuta a kan mutanen guda biyu lokacin da ita Alison ɗin take hira da wata hamshaƙiyar 'yar kasuwa a kusa da garin Roanoke mai tazaran kilomita 375 tsakaninsa da nan Washington, inda muke muku maganan nan. A cikin wasiƙa da ya aika wa tashar talabijin ta ABC News, Flanagan, wanda bakar fata ne, ya yi korafin cewa ana nuna mashi wariya wai saboda shi bakin fata din ne, gashi kuma dan luwadi. Tun da shekarar 2013 aka kore shi daga aiki daga ita wannan tashar talabijin din ta WDBJ.
Hukumomin kasar China sun kame mutane 12 da ake zargin suna da hannu da wata gagarumin fashewar nakiyoyi da ta faru a garin nan mai tashoshin jiragen ruwa na Tianjin, inda kuma yanzu aka ce yawan jimillar mutanen da suka mutu ciki abin tana ƙara ƙaruwa. Daga cikin waɗanda aka kama din akwai har da Yong Zhongkui da Dong Shengzhen, masu kamfanin da ya mallaki ma'ajiyar kayan da fashewar ta tashi a cikin ta. Ko bayan su akwai wasu manyan manajoji guda uku da aka kama, ko da yake ba a bada sunayen su ba. Ana kuma binciken wasu jami'ai 11 da ake zargi da laifin rashin cika aikin su. A yau ne gwamnatin China ta bada sanarwar cewa jimillar yawan mutanen da suka mutu a cikin fashewar ya cira daga 139 zuwa 145, kuma har yanzu akwai wasu 28 da suka salwance ba a gano su ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga birnin Kano, inda waɗanda harin bom a masallacin sarkin Kano ya rutsa da su wani lokaci can baya sun yi tawaga zuwa fadan mai martaba sarkin Kano domin ya sa baki ko gwamnatin jihar ta cika alƙawarin da ta yi musu. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
A yayin ziyarar ƴan tawagar na tare da wasu daga cikin yaran da suka samu nakasa sanadiyar bama-baman.
Harin bom din masallaci na gidan mai martaba na rasa kafa na rasa ido. Ban san a kowane hali nake ba.
Sunana Muktala. Mun ta da kabbara sai aka kawo hanbi sai ne aka same ni harbi a konkoso kafata ta yi gurguzu.
Haka zalika akwai iyayen yara ko ƴan uwan waɗanda suka mutu.
Sunana Muhammad Salim mai jama'a na nan Alfindiki. Dana ya je sallah inda aka kawo harin bom din nan kabar sa gaba ki ta fita nan kuma ya kare aka tura mu asibitin Malam Amin anan dana ya rasu. Da muna fatan da Allah ya magana shi kadan wannan abin da aka ce za a dan bado Allah ya taimaka ba al'umma dan.
Sunana Alhaji Dazumu Uba. Akwai yaro na sunansa Muhammad wanda ya rasu a kantin kwari. Mu da mun je an ce mana mu saurare akalla kasar wata 9 muke magana yanzu. Mu mun rasa inda aka sa gaba a cikin wannan al'amari.
Ba abin da aka ba mu sai buhun shinkafa da aka bayar da buhun masara da na gero.
Halima Idris Bongos. Iyayenmu da aka kashe da yayayenmu da yayyenmu da aka kashe, muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da tallafin da aka ba mu dan Allah dan annabi wasu yaran sun gurgunce wasu sun makance dan Allah dan annabi gwamnati ta dube mu da idanun rahama dan Allah dan annabi ba dan mu ba.
Tunda dai sarkin na Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu yayi alƙawarin bin diddigin alƙawaran da gwamnatin Kano ta yi wa waɗannan bayan Allah. Kowane hali ake ciki game da alƙawarin da ita gwamnatin jihar Kano ta yi wa mutanen. Alhaji Bashir Aliyu shine sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta Kano.
Komiti na musamman aka sa waɗanda suka samu bombola na Central Mosque da kantin kwari da Eastern Bypass. Main komiti kuma sai ya samu da subcommittee da zai tantance waɗannan mutane. Wanda kuma mun yi wajen wata 6 muna wannan aiki. An gama tantancewa kuma tallafin abinci mun ba yanzu tallafi ya rage na kuɗi. Mun karɓi account number ɗin su an karɓi calling an samu suwaye magada da wanda suka ji rauni duk an samu an yi calling.
Alhaji Bashir Aliyu kenan sakataren zartarwa na hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nadin sabbin mukamai. Umar Faruk Musa, suwa da suwa aka nada ne?
Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da amincewa cewa a sanar da jama'ar ƙasa cewa ya nada injiniya Babacin David Lawal a matsayin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya. Akwai kuma Alhaji Abba Kyari wanda shi ne babban jami'in shugaban ƙasa a fadar gwamnati, wato Chief of Staff a Turance. Sannan Kanal Hamid Ali wanda tsohon gwamna ne a jihar Kaduna shi ne aka ba mukamin shugaban hukumar Kwastam ta Najeriya. Akwai Mr. Kure Martins Abeshi wanda yanzu dama shi ke riƙe da mukamin shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa bayan da aka dakatar da wanda aka mai gurbinsa. Yanzu an dai tabbatar da wannan mukaminsa. Akwai kuma manyan jami'ai guda biyu ko mataimaka na shugaban ƙasa a majalisun dattawa da majalisar wakilai inda aka ba senator ta Enang a matsayin wato babban jami'in shugaban kasa a bangaren majalisa ta dattawa, yayin da honorable Suleiman Ekawu aka ba shi babban jami'i na shugaban kasa a wani hudda da yan majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Wannan mukaman da aka yi an ce tuni za su fara aiki ne daga 27 ga watan Agusta, wato dai nan take za a yi cewa.
To Allah ya tabbatar da alheri. Yau kwanaki 500 kenan cur da sace yan matan Chibok, shin wai ina butun gano su ya kwana ne? Ga Nasir Adamu Al-Hikaya da rahoton da ya hada mana daga Abuja.
Boko is no more haram.
Boko is no more haram.
Boko will never be haram.
Malami Islama Nuru Khalil ke karfafa yan gugurmayar kwato matan Chibok gwiwa a taron juyayen cika kwana 500 tun sace matan, kuma zuwa yanzu ba a gano su ba, in ka ɗebe yan kalilan da suka kubce. Duk da bayanan samun nasarar wargaza tungar yan ta'adda har ma da kutsawa dajin nan na Sambisa.
Mu malaman addinai mu ya kamata mu yi fada domin ceto waɗanda aka zalunta, ciwo na kama su.
Wasu masu sharhi musamman ma magoya bayan tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan na ganin kamar an yi sanyi kan wannan gwagwarmayar tun hawan shugaba Buhari bisa mulki da aka yi ba wa 'yan gwagwarmayar damar shiga har fadar shugaban ƙasa suka amayar da buƙatunsu da samun tabbacin gwamnati za ta ƙara taƙarƙarewa. Babban jami'in gwagwarmayar Dr. Imam Shehu ya ce san ba su yi sanyi ba.
Ita wannan gwamnatin ta nuna cewa tana da niyyar kwato 'yan matan nan, ba kaman da da yake ba tanka mana ba, kuma aka ɗauka cewa 'yan matan ma ƙarya ne ba a ɗauke su ba, kuma ba a kula da yin komi don kwato su ba.
Anya ba ko matan da aka sace ba ne ake amfani da su wajen kai yarin ƙunar bakin wake? Ita ce tambayar da ne wa ɗaya daga shugabannin ƙungiyar al'ummar Chibok na Abuja, Mota Inke.
Mu ba za mu iya mu sani ba. Shi ya sa ma tun lokacin da gwamnati ta wuce mu dinga nema akan cewa su yi kokari su samu bayani sosai musamman akan DNA ko mai yanda ake cewa duk 'yan Najeriya ba wai 'yan matan nan kaɗai ba, duk 'yan Najeriya wanda har aka kidnafi 'ya'yansu. Saboda in an mun ji cewa an yi wani bomb, watakila in an gwamnati ta rike wannan a cikin confidential matter nato, za a iya aje a gani wannan mutumin nan da ya aka yi bomb nan ya shafi wani iyali ne.
'Yan siyasa irin su Muhammadu Inuwa Yahaya na APC na ganin tabbas shugaba Buhari zai yi dumme yiwuwa wajen samo matan, matukar dai suna raye da ma samar da salama.
Na san shugaban kasa da zuciya ɗaya tunkari wannan al'amari, ina goyon bayan dukkan wanda zai tsaya domin na farko a kyautata tsaro a wannan yanki namu da ya shiga kowanne galabaita a ƙasar nan. Domin a yanzu matakin da muke shi shine mun koma kusan shekarun 50 da suka wuce ne. Kafin mu sake dawowa mu koma kan daidai matsayin da sauran 'yan Najeriya suke ma, sai mun samu tsari na gaskiya, an tsaya an bi mana kadu, kuma lalle mun tsaya mu ma mun ba da haɗin kai yadda kowa zai samu yayi walwala bisa tsari kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya bashi.
Kuma dai wannan yunkurin yayi sanyi, wannan kamfe na neman kwato matan na ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya. Don kowa ziyarar da sakataren majalisar ɗinkin duniya Ban Ki-moon ya kawo Najeriya farkon makon nan ya kawo batun.
What happened to calls from Chibok and many other?
Muni ya ce ya zama wajibi a ƙara dagewa don gano inda matan suke. 'Yan majalisar wakilan Amurka ma irin su Sheila Jackson Lee da suka kawo ziyara Abuja kwanan nan sun ƙara kururu ta buƙatar dawo da matan ba tare da gindaya wani sharadi ba. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To akan wannan batu ne za ku kira mu yau domin ku faɗa mana ra'ayoyinku. Shin ana yin abin da ya dace wajen gano waɗannan yaran? Lambar mu tana nan kamar haka: 2022-2655-2655. Muna sauraron ku. Wane ne daga Kwara? Mun samu kira na farko daga Kwara.
To assalamu alaikum, mai magana Dello Garba Dinare, Bulaus kala kala Nasifa Kwara.
To Dello Dinare, me ra'ayinka game da wannan batu na ƴan matan Chibok?
To ga abin ra'ayina game da ƴan matan Chibok gaskiya a hali yanzu uwayen waɗannan bayan Allah suna cikin halin ƙaƙani kai. Dan ka ji wa gani tun gwamnati da ta gabata har da ga yanzu babu alama waɗannan bayan ƴan matan babu alama su. Kuma har yanzu ba wani ba wata alama da aka nuna cewa ƴan matan suna raye ko ba su raye. Ya kamata a ce muna kira ga wannan sabon gwamnati da ta dage ta ga cewa idan har waɗannan bayan Allah suna raye a ga cewa an bi duk hanyoyin da suka kamata domin a ga cewa an sako waɗannan bayan Allah an kuma sada su ga mahaifansu. Muna fatar Allah ya samu biyan bukata. Mai magana Bello Garba Diname, Bulaus kala kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya, na gode biyoyi.
Mun jira ayin Bello Dinare kala kala daga Kwara. Muna magana ne akan ƴan matan Chibok. Shin ana yin abin da ya dace domin ganin an samu waɗannan ƴan matan? Lambar mu dai tana nan kamar yadda aka saba, 202-205-6555. A kira domin a bayyana ra'ayi. Wato akan ƴan matan Chibok, yau sun cika kwanaki 500 kenan cur da aka sace su, har yanzu ba ɗuriyansu. Ana kuma cewa ana ƙoƙari, shin ana ƙoƙarin da ya dace, ana abin da ya dace? Mun samu kira daga Adamawa. Waye daga Adamawa?
A wajen area da Gwalar, Numan Local Gama Adamawa
State. To, me ya ra'ayinka?
Ra'ayina na ga girma shugaba Buhari, insha Allah zai iya ƙoƙarinsa game da samu matan za ta sace daga makarantar Chibok. Kuma ra'ayina in Allah sa aka same su ya kamata a bincike. A bincike su a tabbatar an yi bincike a kansu kafin a mai da su wajen iyayensu.
To mun ji ra'ayinka daga Adamawa, yanzu muna Taraba. Waye ya kira daga Taraba?
Sunana Abdulsalam Bako Zobal.
To Abdulsalam, me ra'ayinka game da wannan batu na ƴan matan Chibok? Ana abin da ya dace domin ganin an gano su?
Wato ƙoƙarin da Baba Buhari ke yanzu shi ne abin da ya dace, amma abin da aka yi kuskure a bisa waccan gwamnati da ta bi abin da Baba Buhari yake bi da an kwaso su. To saboda haka yanzu abin da ya dace dole ne a haɗa kai su sojojin nan yadda suka ainihin suke shiga cikin wannan daji su ƙara ƙaimi ba tare da tsoro ba, amma kada a yadda da za a yi a kashe su, a samo su a raye don a zo a ainihin me da su makarantu don su shigaba da iliminsu. Saboda haka
to Rayan Abdulsalam kenan daga Taraba. Yanzu kuma ga wani ya kira daga Kaduna don bayyana nashi ra'ayin. Waye daga Kaduna?
Sunana Shagur Sabo.
Shagur?
Shagur Sabo daga gidan Kaji.
To Shagur Sabo, me ra'ayinka game da wannan batu?
Gaskiya ya kamata a ce ƴan matan nan idan dai suna raye ne a yi ƙoƙari sojojin nan dala su taimaka nerin ma waɗannan iyayen yaransu, domin gaskiya muna yaro yana da kyau a ce yana gaban baban shi.
Shagori, kana ganin ana yin abin da ya dace domin gano wannan yaran?
Buhari ya yi ƙoƙari a taimaka da Allah kawo waɗannan yara.
To Shagori, bari mu je Jihar Ekiti. Kuma waye daga Jihar Ekiti?
Salamu alaikum. Bala ne mai kayan gwari.
To Bala mai kayan gwari, me ra'ayinka? Ana yin abin da ya dace domin gano waɗannan yaran?
Ana yi. Shugaba Buhari yana iya ƙoƙarinsa. Kuma
me yasa ka ce haka?
Ina taimaka da addu'a kawai. Saboda
muna jinka.
Kana sauraro?
Ina jinka.
Wato addu'a ita ce kawai babba da za a taimaka kawai. Ba ma ƴan matan Chibok ba gaba ɗaya dai wannan yaƙi da ake da ƴan ta'adda. Aiki liya da su kawai.
Ra'ayin Bala mai kayan gwari kenan daga Ekiti. Muna magana. To mun
gode.
To madalla. Shin kuna gana? To Taraba, ga Taraba kuma mun sake samu. Waye daga Taraba?
Zakari Bala, sarkin kasuwa Jalingo.
To Zakari Bala, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shine Allah ya ba mu shugaba Buhari sai dai kawai mutu ya shi addu'a don ƙarashin boko haram sai addu'a.
to matun ƴan matan ciwo ake kana ganin ana yin abin da ya dace domin ganin an gano ƴan waɗannan ƴan matan
ana yin abin da ya dace don salon da Buhari ya dauko gaskiya inda ya samu haɗin kai game da abubuwan da yake tafiya a Najeriya don Allah ya yarda burin kowa zai cika don matan ciwo ko an same su ma ba yadda ake haka za same su ba
Ra'ayin Bala kasuwan Jalingo kenan yanzu bari mu je Jos waye daga Jos waye daga ayya ki line na Jos ya tsunke to a ci gaba da kokartawa yau ɗan matan Chibok da aka kwashe su yau kwanaki shekaru kwanaki 500 kenan
to wannan abun ba
daga Adamawa waye daga Adamawa wane ne daga Adamawa
Hassan
to Hassan me ra'ayinka
ra'ayina shine ina ganin shugabannin da suka shuda sun san inda suka ce sun san inda aka boye ya batun nan ba wani wahala a kama su kawai su bincika su fada mana inda ya matan su ke kawai shikenan
ra'ayin Hassan kenan daga Adamawa
ra'ayina daga
to yanzu bari mu je Kwantagora can garin mu wane ne daga Kwantagora
Ado mai leda daga Kwantagora
Ado mai leda
daga Kwantagora
to me ra'ayinka game da wannan batun ƴan matan Chibok din
to ra'ayina game da ƴan matan Chibok ya kamata mutanen Najeriya su sa hakuri saboda wannan gwamnatin ba a lokacin ta bane wannan abin ya faru kuma wannan gwamnati tana iya bakin kokarinta kuma mu kanmu jama'an Najeriya muna zargin cewa wasu daga cikin ƴan matan Chibok din nan wasu zargi muke yi kamar cewa wasu daga ciki ana musu ana ba su wannan bama-baman mafi yawancin su mu muna zargin kamar akwai wasu daga cikin su wanda ake amfani da su ana
to Ado mai leda da Kwantagora da kiran ka ne kuma muka zo kira na ƙarshe da zamu iya dauka sai gobe idan Allah ya kai mu za mu bude layukan domin ku kira to yanzu kuma ga shirin mu na gaba wato
wasanni a takaice
an fitar da jadawalin fafatawa na matakin rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato Champions League a sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2015 da 2016 a jadawalin wanda aka tsara shi yau Alhamis a Monaco ya nuna club hudu na rukunin A da suka hada da PSG da Real Madrid da Shakhtar da kuma Malmo sai rukuni na biyu wato rukunin B ya kunshi PSV da Manchester United da CSK Moscow da kuma Wolfsburg a rukunin C akwai Benfica da Atletico Madrid da Galatasaray da kuma Astana sai rukunin D mai Juventus da Manchester City da Sevilla da kuma Borussia Gladbach rukunin E ya hada zakarun gasar wato Barcelona da Bayer Leverkusen da Roma da kuma Bate sai rukunin F kuma wanda ya kunshi Bayern Munich da Arsenal da Olympiacos da Dinamo Zagreb zakarun Ingila wato Chelsea ta fada ne a rukunin G tare da Porto da Dinamo Kiev da kuma Maccabi Tel Aviv yayin da rukunin karshe wato rukunin H ya kunshi Zenit da Valencia da Lyon da kuma Gent Shahararren dan wasan Barcelona Lionel Messi ya lashe lambar yabo ta gurzon dan kwallon nahiyar Turai na wannan shekara wannan ko ya biyo ne bayan zabe na karshe da aka gudanar yau a wajen bikin tsara jadawalin gasar zakarun Turai a Monaco wannan ko shine karo na biyu da Messi din yake lashe kyautar bayan da ya taba lashe ta shekara ta 2011 captain din dan kasar Argentina ya doke Cristiano Ronaldo na Real Madrid da kuma takwaransa a Barcelona din Luis Suarez a lashe lambar yabon ta bana Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar gwamnatin gini da wasu manyan jam'iyyun siyasar kasar sun taba hannu a wata yarjejeniya kan yadda za a gudanar da zaben kasar da ke tafiya cikin lumana hakan kuma wata alama ce da ke nuna cewa za a tafi da kowa kuma za a yi zabe cikin kwanciyar hankali an cimma wannan yarjejeniya bayan makonni da aka kwashe ana tattaunawa wanda hakan ya ba bangarori da dama kofar tofa albarkacin bakin su a sakamakon zaben da aka yi na ƴan majalisu a shekarar 2013 a matsayar da aka cimma gwamnati ta yi alƙawarin baiwa bangaren yan adawa gurbin wakilai 128 a gundumomi 343 da ke ƙasar ta Gini. Zaman har ila yau ya tattauna kan damuwar da yan adawa suka gabatar kan sai hancin sunayen masu zaɓe, inda gwamnati ta amince ta kafa wani kwamiti da zai aiki kafada da kafada da hukumar zaben ƙasar domin yin dubi kan sunayen. Daga ƙarshe an amince za a maye gurbin wasu mambobin hukumar zaben biyu da suka mutu da na yan adawa. Ƙasar Gini ta samu ci gaba ta fuskar demokuraɗiyya tun bayan miƙa mulki da aka yi a watan Nuwamba shekarar 2010, sai dai wasu batutuwa da suka mamaye zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar 11 ga watan Oktoba sun janyo bore daga ɓangaren yan adawa. Lamarin da ya sa aka yi asarar rayuka kana wasu da dama suka jikkata. Amurka ta yaba da wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin jam'iyya mai mulki da sauran manyan jam'iyyun adawa a ƙasar ta Gini. Hakan kuma share fage ne ga zaben da za a gudanar a wata mai zuwa. Gwamnatin Gini ta nuna dattaku da niyyar ganin an gudanar da zaɓe cikin lumana kuma mai sahihanci. Amurka na goyon bayan matakan da ake bi na zaman lafiya, tare da kira ga dukkanin ɓangarorin da su ci gaba da tattaunawa har zuwa lokacin zaɓe, kuma su yi kira ga magoya bayansu da kada su tada rikici. Har ila yau muna ci gaba da kira ga dukkanin ɓangarorin da su ci gaba da bin wannan tafarki. Amurka na ganin a daidai wannan lokaci akwai buƙatar al'ummar Gini su kasance tamkar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, tare da tabbatar da cewa zaɓen da za a yi ya haɗa kan ƙasar da ƙarfafa demokuraɗiyyarta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
Domin babban matsalar da ke damun ƙasashe masu tasowa shine sha'anin jahilci. Masana sukan ce matsaloli uku ne, ko wace ƙasa in ta yi ƙoƙari ta ciwo kanshi to kusan za ta ci gaba. To babba gaban su shine yaƙi jahilci, shine jahilci. Bayan jahilci talauci ya biyo, bayan talauci sai shugabanci. To duk ƙasar da babu shugabanci mai kyau ga talauci ya yawa, to jahilci ƙashe shi zai yawa. To masana na cewa idan aka samu aka yaƙi jahilci, to za a ciwo kan matsalar talauci, za a kuma ciwo kan matsalar shugabanci mai inganci.
Farfesa Mamman Wasagu, shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin Hantsi domin ƙarin bayani. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe. Wannan karon ga Aliyu ya dawo, amma da labarai a takaice.
To madallan mun ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa manya-manyan ƙusoshin gwamnatin tashi da suka haɗa da sabon sakataren gwamnatin tarayya da shugaban ma'aikatar fada Sata Asorok da kuma sabon shugaban hukumar kwastam. An samu gawaki mutane akalla 50 kuma da ake kyautata zaton yancin rani ne a cikin wata motar daukan kaya da ke ƙasar Australia a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen nahiyar Balkan suke haɗuwa a can birnin Vienna domin su zanta kan hanyoyin shawo kan ƴan gudun hijira da ke ta kwarara zuwa Turai. Mun kawo muku kuma rahoton da ke cewa wasu tsofaffin hafsoshin sojan Amurka su kamar 200 wanda suka daɗe da yin ritaya daga aiki sun nemi majalisar dokokin Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar yadda ta kula game da batun Iran, wata suka ce ba za ta hana Iran samun makaman nukiliya ba.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan lafiya uwar jiki na Jumai Ali. Amma kafin mu tattara namu ya namu, bari mu miƙa saƙon taya murna ga Malam Haruna Annune na samu ƙarin haihuwa da uwar gidansa ta yi, wato Malama Asma'u uwar Tafi ya aka sa mata Maryam. Ubangiji Allah ya raya. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya taimaka da Julie Gresham wata ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Dev, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.